Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 24 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda aka gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya. Sannan a yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka, musamman na Afirka, wajen ganin an daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da hukumar lafiya ta duniya ke cewa cutar na barazanar yaduwa zuwa wasu sassan duniya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Jama'a assalamu alaikum. Sabon rikicin da ya barke a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a Kamaru ya tilasta wa mutum sama da 70, galibin su mata da yara, yima mafaka a wani gidan marayu. Yawancin su na fama da rashin lafiya da zazzaɓin cizon sauro da kuma ƙarancin abinci mai gina jiki. Wasu kuma na ta fama da raunuka daga faɗan da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da na mayakan ƴan tawayen. Comfort Fini, ƴar shekara 23, wacce kuma ke da 'ya'ya biyu, ta ce ta tsere daga Mencim lokacin da maza masu sanye da kayan soja suka kone gidaje 32 a ƙauyen su.
I'm from farm. We're just living in the village. Some people just come and burn our village. So we run and go to the bush, the forest.
Na fito ne daga ƙauyen Fang. Muna zaune ne a ƙauyen. Wasu mutane kawai suka zo suka kone ƙauyen mu, don haka muka gudu muka shiga daji. Har can cikin daji mun yi makonni biyu a cikin daji kafin muka fito. Adadin waɗanda suka mutu a Italiya daga ɓarkewar cutar coronavirus ya kai mutum 7, yayin da fiye da mutum 20 ne aka tabbatar ke ɗauke da cutar. An hana shige da fice a aƙalla garuruwa 10 na arewacin ƙasar, kuma sojoji na ƙoƙarin tabbatar da cewa babu wanda ya shiga, yayin da garuruwan suka kasance a kulle. Hukumomin Italiya nan suna ta yunƙurin aiki ba tare da ba dare ba da rana don sanya matakan daƙile yaduwar cutar ta coronavirus. Shugaban sashen tsaron farar hula na Italiya, Andrea Borelli, ya ce hukumomi sun yi mamakin yadda cutar ta ke saurin yaduwa.
Abbiamo la disponibilità di diverse migliaia di posti in tutto.
Borelli says thousands of beds are available throughout the national territory.
Borelli ya ce akwai dubban gidaje a duk faɗin ƙasar, sannan an samar da barikin sojoji da otel da dama. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jiragen masu saukar angulu da sauransu. An yi kiyasan kudaden makaman za su kai dala biliyan 3. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da ake tarban shi a birnin Ahmedabad, inda tare mutane sama da 100,000 suka hallara don su saurari jawabinsa da na Prime Minister Narendra Modi na India. Kafin ziyarar Trump ya ce sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ba za ta kasance cikin dalilin wannan tafiya ba. Amma a cikin jawabin nasa, ya alƙawarin cewa ƙasashen biyu za su kulla ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyoyin kasuwanci mafiya mahimmanci. Ya kuma ce yana sa ran shi da Modi za su iya cimma kyakkyawar yarjejeniya za ta amfani ɓangarorin biyu. A yau Litinin, dubban fitattun mutane da suka hada da 'yan wasa da iyalai sun taru a cibiyar Staples Center da ke birnin Los Angeles a nan Amurka domin girmama shahararren ɗan wasan ƙwallon kwando Kobe Bryant, wanda ya rasu. A watan da ya gabata, Kobe ya rasu bayan wani hadarin jirgi mai saukar angulu da ya rutsa da shi da 'yarsa tare da wani mutum 7 da ke cikin jirgin. Taron, wanda aka yi wa lakabi da girmama rayuwar Kobe da Gianni Bryant, an gudanar da shi ne a filin wasa da Kobe ya kwashe kusan shekara 20, yana burge magoya bayansa a lokacin yana bugawa kungiyar Los Angeles Lakers. Fitattun ƴan wasan kungiyar ta Lakers irin su Magic Johnson sun halarci taron, sannan fitaccen mai shirye fina-finai Spike Lee da mawaki Snoop Dogg su ma sun samu halartar taron.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya ga kasar, musamman ma arewa maso gabas wanda take fama da mayakan kungiyar Boko Haram. Addu'o'in da tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawan ya jagoranta sun gudana ne a majami'ar cocin LCC da ke Yalwa Kagadama a garin Bauchi. Ga rahoton da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi.
Jagoran addu'ar zaman lafiya wa ƙasa General Yakubu Gawan yace an taru a majami'ar Kokin LCC jihar Bauchi shehar Arewa maso gabas a matsayin mabiya addinin Yesu Almasihu domin yin addu'a wa ƙasa a samu zaman lafiya. A nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Gawran Bauchi ya yaba da wannan yunkuri da mabiya addinin Kristiyan suka yi domin roƙon Allah ya baiwa ƙasa zaman lafiya musamman shehar Arewa maso gabas, inda yace jihar Bauchi ita ce kofar shiga da fita da ta haɗe Arewa maso gabas da sauran jihohin da ake makwabtaka da su. A gefe guda kuma an yabawa umarnin da gwamnatocin jihohin Borno da Yobe suka bayar da ke faɗakar da al'ummar musulmi kan yau Litinin a yi azumi domin neman zaman lafiya. Ga abin da wani liman ya shaida mini kan wannan bukata.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Imam Sa'id Alhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a. Kullum umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani akan mummunan aiki abu ne da Allah ya umarni da a yi. Wannan kira da gwamnatocin wannan shiya suka yi na cewa dukkanin ƴan uwa musulmai a duk inda suke a fadin duniya nan ko wanda sako ya iske musu su azumci wannan rana da kuma koyin wani aiki na ibada da niyyar Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a wannan shiya da kuma Najeriya da kuma dukkanin kasashe na da ake samun tashin-tashina da kuma tashin hankali abu ne mai kyau. Cewa a yi azumi, Ubangiji ya ce mutanen kirki masu imani na gaskiya su ne wadda idan musiba ya same su cewa suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mu ga Allah muke kuma gare shi za mu koma, ba mu da ƙarfi sai na Allah, ba mu da dabara duka sai ga Allah, to mun maida al'amuranmu ga Allah, Allah ya mana maganin wannan al'amari da izinin Allah da yardan Allah kuma Allah zai maganin al'amarin.
Abdulwahab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, yau muna so ku kira domin ku bayyana ra'ayinku akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka, musamman na Afirka, wajen ganin an daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa cutar na barazanar yaduwa zuwa sassan duniya. Amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
To Hafiz Baballe, barka da lafiya.
Yawa, barka ka dai, ina gajiya.
Lafiya, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna jin ka.
To Hafiz, na farko muna ƙara godiya da yaba ma shugaban wannan sashi na Hausa Duba da ya kawo ziyara ka nan Kaduna, ko kuma ce Najeriya gaba ɗaya yana ta ganawa da kafafen yaɗa labarai. Ubangiji Allah ya sa abin da muka roka na dinga haɗa shirye-shiryen ku kai tsaye da tashoshin nan na FM, muna fata haka zai yi.
Murtala, mun gode. Yawwa,
maudu'in mu shine cewa na wurin ra'ayi shine cewa muna ƙara kira ga su.
To mun sami kira daga jihar Bauchi. Afwan, ina jin murasa layin Murtala. Yanzu kuma mun sami wani kira daga jihar Bauchi, waye akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam, daga katin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba Imam, muna jin ka.
To alhamdulillah, farko dai ra'ayi na shine kowa da kowa ya dage da addu'a, Allah ya kare mu daga wannan cuta. Sannan kuma masu kula da tashashen jiragen sama, yana da kyau duk wanda zai shigo kasar nan a saka likitoci a wannan filayen jirgin sama su rika kula da duk wanda zai shigo da duk wanda zai fita. Daga ƙarshe muna fata Allah ya kare ƙasarmu. Akwai wani mai sauraron ku Nuru Yarimin harɗin kafin Madaki a unguwar Badau, yana muku fatan alkhairi, ku tashi lafiya.
To mun gode Ayuba Garba Imam, kafin Madaki daga jihar Bauchi. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Kaduna, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi dawa
miki magana. Ai, barka da yammaci.
Yawwa, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To gaskiya kafin na mika nawa abin da ina yin godiya, ina jinjina ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
To
Malam Ali Mustafa Sakkwato, na ziyarta ta a shago na a nan kasuwar kawo. Gaskiya na ji daɗin wannan ziyara sosai, Allah ya saka mai da alkhairi. Kamar yadda muka rako shi ya fado ya zo ya hayo jirgi, Allah subhanahu wataala ya kawo shi gida lafiya.
To amma mun gode.
Gaskiya mun na ji daɗi sosai kwarai da gaske, kuma Allah ya saka mai da alkhairi.
To me za ka ce akan maudu'in mu?
To alhamdulillah, Allah ya kiyaye mu irin wannan cututtuka dai. Fatan da muke da addu'a, Allah ya raba mu da shi, Allah ya kare mu. Karshe ne muke fata abin da ma fata alkhairi.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger, waye akan layi?
Ibrahim da yanke hula a garin Maigode a Shamba.
To Ibrahim, muna jin ka.
To ni ra'ayina a yau, a gaskiya dukkan mafi yawanci cutukan da suke faruwa a doron duniya ba abin da ke jawo mana su sai manyan kaba'irori da ake aikatawa a doron kasa.
To
saboda gaskiya idan ba an koma ainihin an samu rayuwa a daina manyan kaba'irori ba, to cutukan ba za mu fasa ganin su ba a kowane lokaci. Don saboda haka ina kira ga al'umma a kowane lokaci a sabin tsoron Allah a gaba, kamar zubar da jinin nan haka zinace-zinace alfasha da take faruwa a doron kasa, shi ne kawai abin da za a daina a samu sauki.
To Malam Ibrahim, na ce ba ina tambaya, ka san cututtukan da suke yaduwa musamman kamar wannan, ana alakanta ta da irin cin wasu abubuwa kamar na daji haka ko jemagini da sauransu, ba ka ganin ba za a ce irin abubuwan laifukan da mutane suke aikatawa ne ya janyo wannan ba?
To gaskiya mafi yawanci cewa na abubuwan da ake ciyeci a Afirka na munan ba ka samu irin waɗannan, sai dai su can ƙasashen da yake abincinsu ne, to su ne suke ci a kan wannan ɓangaren, amma munan gaskiya babu irin wannan shirin yake a al'umma kenan.
To kana jin mu Ibrahim?
Ina jin ku.
To godiya muke kwarai da gaske. To yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi? To Sadiya, menene ra'ayinki? Hello?
Wurin kokonmu a ba likitoci kuɗi.
Muna jinki Sadiya. Hello Sadiya, kina jin mu?
Eh, saboda a kare haƙƙin lafiyarmu.
To To mun gode Sadiya daga jihar Kaduna, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi. Waye akan layi?
Kai sai ta tare malam mai zanen hula gullar jihar Bauchi.
To malam muna jinka.
To gaskiya abin da zai mafuta a gare mu kawai addu'a. Allah shine zai iya kare mu, muka kuma sai mun gyara halayen mu koma ga Allah. In ko muka bisan zuciya to baki rai a gaban ka, haka ne mu gudo kokin Allah, kuma sai mu rika addu'a Allah ya kare mu dukkan wani abin da ya zama ba mu san sa bai same mu, ban Allah din da mun gudo kai Allah kuma muka roki ya amince.
To mun gode malam mai zanen hula daga jihar Bauchi. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi. Waye akan layi?
Daga jihar Jigawa.
Ok, Jigawa, to muna jinka.
To kana magana da Yusuf Babangaje mai trader ringin.
To muna jinka Babangaje.
Maulin
yau muna magana ne akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka, musamman na Afirka, wajen ganin an daƙile yaɗuwar cutar coronavirus, yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa cutar na barazanar yaɗuwa zuwa sassan duniya.
Eto gaskiya hakan yana da kyau, kuma ni shawara ta ga sauran kasashe masu tasowa kamata ya ce dukkanin mutanen da suke mu'amala da zuwa kasashen China inda cutar ta bulla ya kasance sun dakata da zuwa waɗannan kasashe kafin ainihin a shawo kan cutar ainihin inda ta samu bullo. Dukkanin kuma mutanen da ainihin aka san sun kamu da waɗannan cuta, to dama a ci gaba da keɓe su din nan, kar a bar su su ma suke shigowa ƙasashen da ainihin wato wannan cuta ba ta bazu ba. To ina ganin wannan hanya ita ce ya kamata sauran ƙasashen mu ƙanana su bi. Daga Yusuf Babangaje mai trader ringin
a Jigawa. To mun gode Yusuf Babangaje mai trader daga jihar Jigawa. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Salamu alaikum, barka da aiki baban Lee.
Yawa, barka yake dai, ina gajiya.
Hajiya Gambo Mamman Gusau, muryar Talaka.
To Hajiya Gambo, muna jinki.
Yawa, to kaga yanzu kamar munan Afirka can ma da suka riga suka sun riga sun manyan ƙasashe ne.
Da suka ci gaba.
Suna da abubuwa na zamani sosai, bare mu Afirka in ka shigo an shiga uku. To ina ba gwamnatinmu shawara a ɗaurara masu shigowa, a tabbatar da cewa idan mutum ya shigo daga irin waɗannan ƙasashen a keɓe shi, a samu sati biyu tukuna a tabbatar lafiyar shi ƙasa alautar nan a bar shi ya shigo. In ba haka ba ƙasar nan in ya shigo mana ai mun shiga uku, ga wannan ga wancan ga Boko Haram ga wannan ga Lasa, an ya shigo Najeriya kuma sai gyaran Allah. Gwamnati ta ƙara miƙewa a siyo kayayyakin aiki, ba wai magana suna can suna ta maganar siyo kansu motoci ba, aje a cire kuɗin nan, aje a siyo kayan aiki a tare cutar nan kafin ya shigo mana.
To mun gode Hajiya Gambo daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba. Waye akan layi? Hello. Hello, kana jin mu?
Ina ji.
To muna jin ka. Ya sunan malamin?
Samuel.
To Samuel, muna jin ka, kamar layin naka ba shi da kyau.
Na wa shaura ba?
Eh.
Mai da hankali da yan kasuwa wanda suke cewa ai yanzu idan hana su shiga kasar India kasuwan su zai fadi. A mai da hankali wuri yan kasuwa duwa su zasu je a goye ba, ka su je su kawo duwi gamuwan su kayan su na su sar, amma damuwan su rayukan mutane ba. Ni dai a mai da hankali da yan kasuwa na duwa yan kasuwa su riga su kawo mana damuwa a cikin kasar mu Najeriya nan, a mai da hankali da su.
To godiya muke Samuel daga jihar Taraba.
Salamu alaikum.
To amu alaikum salam, waye ne daga jihar Yobe?
Dawa, kuna tare da shugaba Abubuwan Zam daga Damaturu jihar Yobe.
To muna jin ka.
Wato ni na ra'ayi ga wannan cuta ta wannan annoba da Allah kawo mana. Na ra'ayi matakin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka, waɗannan dai 'yan kasuwa da suke kaiwa da kawowa zuwa ƙasar China ɗin nan, ya kamata hukumar Najeriya ta samu ido kwarai da gaske. Ni so samu ma'ana wa ra'ayin a tsayi da su daga yin safara tsakanin China zuwa Najeriya. Ayi hakuri wata ɗaya wata biyu a ga abin da Allah zai. Amma ban ba ka ban ne za su je su dawo indai ba wani guri aka samu aka kidi Musa Airport wanda kamar dai na wucin gadi za su yi sati biyu sati uku a tantance lafiyarsu sannan a sake su su shigo cikin jama'a ban na gaskiya akwai matsala. To amma dai Allah kiyaye ku da shi lafiya.
To
dan abubuwan zan kasuwar da maturu.
To amin dan kasuwar da maturu. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Sokoto. Waye akan layi?
Abdulrahman ne Muhammad.
To Abdulrahman muna jin ka. Ina ga kamar mun rasa Abdulrahman. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mun samu kira daga jihar Taraba. Waye akan layi?
Sunana Haji Lasno daga Taraba.
To yawa muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Voice America don Allah ina roƙonku ne game da zancen Boko Haram.
To yau dai muna magana ne akan cutar coronavirus musamman yanda ƙasashe masu tasowa za su magance. To muna jin ka. Muna jin ka.
Takanin Goza da Madagali da akwai inda ana kira Wagalawan Boko Haram suna zuwa wurin kullum kuma ga sojoji a wurin sojoji wurin suna gaya mamu akan cewa ba su zo su yi fada da su ba ko sun zo sun kashe mutanen ƙauye mu wai ba sa damu shine muna ina sun fada damu na don Allah a nema mana wani soja ko kuma a ba ma soja da yana zama a Waganan a Wagalawan. To don Allah na roge mu saboda kada zama mutanen mu a wurin.
To shikenan da fatan hukumomin da kai kira gare su sun ji wannan sako. Madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku muna godiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma nan yana cewa ƙarfe 3 na yamma da minti 53. To madalla yanzu sai labaran wasanni a takaice daga Washington DC.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta tabbatar da jadawalin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin ɗin wasan cikin gida ta ƙasashen nahiyar ta Afirka wannan shekara. A ƙarƙashin jadawalin ƙasar Kamaru da za ta karɓi bakuncin gasar za ta soma fafutukar lashe gasar karon farko tare da fafatawa da ƙasar Zimbabwe a ranar 4 ga watan Afrilu. Ƙasar Morocco da yanzu haka ke rike da kofin ita ko za ta soma yakin kare kambin nata ne a ranar 6 ga watan na Afrilu inda za ta kara da Togo kafin ta fuskanci Rwanda da Uganda a rukunin C. Ƙasashe 16 ne za su fafata gasar ta bana da suka hada da Kamaru da Zimbabwe Mali da Burkina Faso a rukunin A sai Libya Niger Congo Brazzaville da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a rukunin B. Rukunin C na da Morocco Togo Rwanda da Uganda yayin da rukunin D ya kunshi kasashen Zambia da Tanzania da Guinea da kuma Namibia. Gasar ta kunshi yan wasan kasashe ne da ke taka leda kawai a cikin kasashen su na haihuwa. Tsohon babban sakataren hukumar kwallon nahiyar Afirka Amir Fahmi ya rasu a jiya Lahadi yana da shekaru 37 a duniya. Fahmi ya rasu ne bayan ya kwashe tsawon shekaru 2 yana fama da cutar kansa. Marigayin dan kasar Masar ya yi aiki a matsayin babban sakataren hukumar ta CAF tsakanin Nuwamban shekara ta 2017 zuwa Afrilun shekara ta 2019 sa'ad da aka sauke shi daga mukamin sa ba tare da wani bayani ba. To sai dai a watan Disamban da ya wuce Fahmi ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin hukumar ta CAF a zaben da za a gudanar a shekara ta 2021 mai zuwa. Hukumar ta CAF ta fitar da sanarwa tana mai bayyana rasuwarsa a zaman babban rashi inda kuma ta jajantawa iyalansa. Fargabar yaduwar cutar coronavirus na ci gaba da shafar sha'anin wasanni a fadin duniya musamman a kasar Italiya inda aka sami rahoton mutuwar mutane 4 sakamakon cutar. Yanzu haka ana hasashen kungiyar Inter Milan ta kasar ta Italiya za ta buga wasan ta na cikin gida na gasar League ta Europa a zagayen kungiyoyi 32 da kungiyar Ludogorets ba tare da 'yan kallo ba. Inter din na daga cikin kungiyoyi na gasar Serie A da suka dage buga wasanni a karshen mako sakamakon fargabar cutar. Ana sa ran jami'ai a kasar za su gudanar da wani taro a yau Litinin domin tattaunawa da kuma yin matsaya akan lamarin da kuma shata lokutan wasanni. A fagen wasan dambe kuwa jami'in kasuwancin Anthony Joshua Edihan ya ce zai iya kokarin sa ya hada gwabzawa tsakanin Joshua da Tyson Fury domin kowa na bukace da haka. Gwarazan biyu na damben duniya ajin masu nauyi su ne ke rike da dukkan kambin gasannin damben duniya, bayan da Fury mai shekaru 31 ya yi nasarar doke Deontay Wilder dan shekaru 34 a jiya Lahadi, inda ya lashe kambin dambe na WBC. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla agaida Hadiza a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Sabon rikicin da ya barke a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a Kamaru ya tilasta wa mutum sama da 70 galibin su mata da yara neman mafaka a wani gidan marayu. Yawancin su na fama da rashin lafiya da zazzabin cizon sauro da kuma karancin abinci mai gina jiki. Wasu kuma na ta fama da raunuka daga fadan da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da na mayakan ƴan tawayen. Comfort Fini ɗan shekara 23 wacce kuma ke da ƴaƴa biyu ta ce ta tsere daga Mencim lokacin da maza masu sanye da kayan soja suka kona gidaje 32 a ƙauyen su. Adadin waɗanda suka mutu a Italiya daga ɓarkewar cutar coronavirus ya kai mutum 7, yayin da fiye da mutum 20 ne aka tabbatar ke ɗauke da cutar. An hana shige da fice a akalla garuruwa 10 na arewacin ƙasar, kuma sojojin na ƙoƙarin tabbatar da cewa babu wanda ya shiga, yayin da garuruwan suka kasance a kulle. Hukumomin Italian suna ta yunkurin aiki ba dare ba rana don su sanya matakan daƙile yaduwar cutar ta coronavirus. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jirage masu saukar angulu da sauransu. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da aka tarbe shi a birnin Ahmedabad, inda tare mutane sama da 100,000 suka hallara.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau Boytik Zanga-Zanga, ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na gabatar, ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.